لك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينقوى مسلمي ما سجرما بركم مدى sake kasancewa a wannan katafaren masallaci a wannan gari na Kaltingo a gargashin kulawa da kuma jagorancin mai martaba mai Kaltingo wanda shi ya karbi bakuncin mu. Muka yi karatu na mata da safe, yanzu kuma gashi bayan sallar azhar zuwa al'asar muna tare da ku maza. Ina amfani da wannan dama na yi addu'a ga shi mai martaba mai Kaltingo da a lokacinsa a zamaninsa akai wannan karatu kuma da san halewarsa. Allah ya ba ku zaman lafiya, Allah ya saukar da arziki a wannan gari na Kaltingo, Allah kuma ya kare ku da dukkan abinki. Mai martaba Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi nisan kwana, Allah ya ba shi haƙuri da dangana. Ku ƴan uwana ɗaliban ilimi da kuka cika masallaci, kun zo ne saboda san alheri. Insha Allah zan yi amfani da wannan dama dan nayi mana bayanin alherin da ke cikin wannan wata na watan Ramadan, kuma da sirri menene hikimar da ta sa Allah ya ce ayi azumi. Shin azumi yana da wani amfani ne a jikin dan adam ko a rayuwar dan adam da kuma falalarsa? Insha Allahu tare da kuma tattaunawa akan wasu abubuwa da suka shafi ni'imar musulunci a gare mu gaba daya. Na farko dai Allah madaukin sarki ya farlanta wa bayinsa abubuwa na ibada daban-daban kadan-kadan. Akwai shaidawa babu mota da cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammad manzon Allah ne. Allah ya girmama mu ya ba mu sallah, ya ba mu azumi, ya kuma dora mana aikin hajji, sannan ya ce mu ba da zakka ga wanda yake da hali yake da iko a cikin mu. So duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya Allah ya yi su ne li maslahatil insan, don saboda amfanin ɗan adam. Ba wani abu ɗaya da Allah ya wajabta mana mu yi a ciki wanda shi karan kansa Allah shi ne zai amfana da shi ba mu ba. Da Allah ya ce a yi sallah, kai ne za ka ci moriyar sallah, ka ci amfaninta a duniya da lahira. Haka da Allah ya ce a yi azumi, wanda za mu yi bayani, kai ne za ku kafa kowa cin moriya da amfanin azumi. Yanzu cikin ma'anonin sallah da manufofin sallah, wani likita masanin zuciya, masanin gangan jikin ɗan adam, ya ce malam da yawa akwai cututtukan da idan mutum yana sallah baya kamuwa da su. Akwai cututtukan da sallah ke kashe su. Ya ce kaga idan mutum ya ci abinci, a ƙa'ida a shari'a ana so ya ɗan motsa jiki ko yaya. To Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ba mu ƙa'idar cin abinci, ya ce kulu washrabu, ku ci ku sha. A ƙa'ida in mutum ya ci abinci bai sha ruwa ba, yana iya ƙulle shi, yana iya cutuwa wannan cin abinci da shan ruwa da zai yi. To shi ne zai taimaka wajen inganta sarrafuwar abincin da ya ci a cikin gangan jikinsa. To kuma idan ka ci ka sha, to kuma sai kai wa Allah bauta. Yace idan mutum yayin sallah yana daga hannu, kaga wannan daga hannun, kaga Allahu Akbar nan, to shi kansa yana ƙara mutum lafiya, saboda ana lissafa shi cikin exercise, motsa jiki ne. Idan kai haka ka dora hannu a kirjinka kana magana kana sallah, zuciyarka tana motsawa, sannan shi kansa hannunka din ka canja masa wani yanayi, da a tsaye yake haka, amma yanzu ka nade shi, motsa jiki ne zaka samu lafiya. In kai ruku'i, duk wani kashi da yake gadon bayanka sai ya motsa, yana ƙara wa mutum lafiya na gadon baya. Dagowa daga ruku'i sujjada, idan kai sujjada haka, wannan kamar ruwa ne a roba, a roba in ka karkata ta haka za ga ruwan yayi ƙasa, in ka dago shi ya zauna, in ka koma yayi wannan ruku'i sujjada, ruku'i sujjada, sujjada dagowa, sujjada dagowa, nan shi yana taimakawa wajen digesting da kuma inganta sarrafa abinci a cikin wato jikin dan adam gaba daya. Da haka da yawa wasu larurori da wasu matsaloli da ka iya samun shi dan adam ta dalilin yin wannan sallah, sai ga ya warke. Wallahi akwai wanda yake fama da wani irin ciwon kai mara, irin ciwon ciki mara kyau, na hada shi da wannan likitan da ya sa shi ya ce kawai ka je ka kama yin sallah, kana sujjada, kana dadewa, kana dagowa. Yaron nan kwanan ne ya zo ya same ni ya ce wallahi malam na samu sauki na warke. Yace dadin sujjada kake ba mai kyau ba ne, ruku'in da kake ba mai kyau ba. Yace ai malam, akwai rubuce-rubuce da yawa da yake nuna dan adam yayi sallah kadai, wannan yana ƙara wa gangan jikinsa lafiya. So ya kamata ku sani, misali ɗaya ne na buga muku, duk abinda Allah ya ce bawa yayi, to amfanin akan bawa yake, kuma shi ne zai ci moriyar abin. Duka yanzu da za mu bi waɗannan rukunan musuluncin guda biyar, kowanne sai mun fidda wata maslaha a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani, ko kuma Allah ya mana bayani cikin farlanta mana azumi, akwai hikam da asrar, hikimomi da sirrori, fawaid da simar, fa'idoji da abubuwan da za a ci moriya na yin wannan azumi din. Kullun ran dan adam Allah ya yi shi tamilu ila al-fuzul, ran dan adam yana so ya more hadda ƙari, ya more hadda ƙari. Sannan kuma ran dan adam kullun yabhathu anil majhul, yana son bincike akan abin da bai sani ba. Kuma kullun dan adam ya fi son ya rinka gano abin da yake a boye. Yanzu idan ka zo ka ajiye mutum a nan, sai ka ajiye kwano ka bar shi a rufe, to har a tashi a karatun nan yana so ya ga wai me a cikin kwanon nan. Ina fatan kuna fahimta. Yanzu da wani zai zo ya kawo mun wani kwano ya ajiye a nan gurin, duk hankalinku sai ya zo kan kwanon nan, saboda ɗabi'a ɗan adam shi duk abin da ya gan shi a rufe, to yana so ya san fa wai meye a ciki ne. Ko a zo da wani kullin wani abu ko wani kwali a aje, sai ya duba wai kwalin na meye ne. To wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam, shi ne ta tatallabu khafayal umur wa asrariha. To shi ma wannan azumin ɗan adam yana tambaya wai meye hikimar da Allah ya ce ai wata guda ana yin azumi. To shi Allah ne zai ƙaru amfanuwa, zai ya samu mu jin yunwa kuma shi ya ƙaru. Sannan kuma me ya amfani kai ɗan adam a sa ka zauna cikin yunwa? Wani zai ce to ai shi bai gane me hikimar ba, shi yasa wanda ba musulmi ba, wanda bai fahimci addini ba, sai ya ɗauka shi azumi ta'zib ne, ma'ana azumi azabtar da ɗan adam ne. Amma la, wallahi wannan ba haka ba ne kwata-kwata. Za ku ji amfanin azumi a tattare da ɗan adam a wannan rayuwa. Yanzu misali daga cikin amfanin sallah, Allah ya yi bayani a cikin Alkur'ani, wa aqimis salata, ka tsayar da sallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, dan ita sallah tana hana alfahsha da munkari. Asalin ɗan adam in kaga ya shiga wuta, Allah ya ƙona mutum ya shiga wuta, to alfahsha ne da munkari ya kai shi wuta. Me alfahsha? Zunubi, laifi. Me munkari? Abin ƙi, abin da ba a so. to dan kada Allah ya sa ka shiga wuta dan Allah ya kare ka daga wuta sai yace kai sallah li anna salata saboda ita sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hana al fahsha tana hana munkari idan baka gane ba sallah ita take hana dan adam ya aikata abin da zai shiga wuta ashe sallah tana da amfani da aka kira ka da asuba bayan ka huta aka kira ka da azhar bayan ka huta aka kira ka da la'asar aka kira ka da magariba aka kira ka da isha'i sau biyar haka kawai wallahi amfanin akan ka ne yin wannan salloli biyar shine zai zama katangar karfe tsakaninka da wutar jahannama wuta ko ta duniya ne aka ce za a rinka dodana maka ita lokaci bayan lokaci ba za ka so ba ba za ka sha'awarta ba ashe daga cikin manufa da shari'a ta ce mu rinka yin sallah dan kada a kona mu manzo Allah ya ce bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah duk wanda ya tsaye da sallah musulmi ne wanda bai tsaye da sallah ba ya zama ba musulmi ba kuma yanzu ku duba alwala kawai wani zai tambaya ce to wai me yasa aka ce sai an yi ta alwala kullum ayi alwala me amfanin alwala na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ana gane al'ummar annabi a cikin mutanen duniya kun san duniya tana da yawa idan Allah ya tada alkiyama to za mu cakuɗa ne gaba ɗaya to ya za ka yi ka gane ɗan al'ummar annabi Muhammadu shine da gurbin alwala duk wani musulmi ɗan al'ummar annabi idan alkiyama ta tashi za ka ga daga nan gurin alwalar safari sallah da shi yana kyalli fuskarsa iya ne ne yake alwala ya yi haske kafafuwansa iya idan sau ya yi haske hannunsa zuwa gwiwan hannu ya yi haske a cikin duk al'umma ta duniya gaba ɗaya duk wanda ka gan shi da wannan sai ka ce wannan ɗan al'umma ta ce ashe alwala tana da amfani za ka gane ɗan uwanka za ka ɗan yi sanyi-sanyi abu na biyu ita alwala malam tana kankare zunubin ɗan adam ne gaba ɗaya kafin ma ka shiga sallar manzo Allah ya ce duk wanda ya yi alwala duk gaɓar da ya wanke duk zunubin da ya taɓa da wannan gaɓar ya wanke shi yasa yake so aka ce alwudu'u ala alwudu'u nurun ala nur alwala kan alwala haske ne bisa haske duk abin da ka taɓa na laifi da wannan hannu kana wanke shi a alwala ka zubar da shi duk abin da wannan damtsin ya taɓa kana wankewa ka zubar duk abin da fuskarka ta ganan maka na laifi da kai alwala ka wanke shi duk abin da takarka kafarka ta tako maka na saban Allah kana alwala ka wanke shi Annabi rahama a cikin hadisin Bukhari yake cewa yanzu ku ne ɗaya daga cikin ku yake da dauda da datti a jikinsa yana da kogi a kofar gidansa kullun zai shiga kogin nan sau biyar yayi wanka ya shiga da safi ya shiga da azhar ya shiga da la'asar ya shiga da magariba ya shiga da isha'i yace fa hal yabqa min daranihi shay yanzu wannan mutumin za a samu sauran daran daren shine dauda datti yanzu wannan mutumin da yake wanka a kogi a kofar gidansa kullun sau biyar akwai sauran datti a jikinsa babu yace to haka duk mutumin da yake yin alwala guda biyar kullun in zai yi sallah to zai fa wayi gari fa bai da wani laifi a wajen Allah duk ya wanke laifinsa yanzu musulmi ya san wannan zai rinka sakaci da alwala yanzu musulmi ya san wannan zai rinka sakaci da zama da alwala da zama da tsarki to ko musulmi ya kamata ya damu dan an ce an kira sallah ya je ya alwala kai da aka ce je ka wanke zunubinka me ya damuwar a ciki babu wani damuwa a ciki dan haka alwala alheri ne alwala albarka ne kuma manzo Allah ya faɗa duk wanda ya sallah ba alwala to bai da sallah yanzu wannan misalai ne nake dan baku hikimomi duk wata ibada da ka san Allah ya ce ayi to akwai alheri a cikinta akwai albarka a cikinta idan ka zo maganar zakka ita ma zakka tana tsarkake mutum daga dukkan wani laifi da zunubi da kazanta zakkan nan da kake gani wanda a shekara sau ɗaya za ka yi in amfanin gonanka ya yi ka cire in dabbobinka sun yi ka cire idan ka tara kuɗi ɗan uwa kuɗin da sun kai nisabin zakka ka cire bana dai ya kai wajen miliyan uku da wani abu duk wanda yake da wannan ta shekara to lalle sai ya cire mata zakka ya kasa ta kashi 40 ya ba da kashi 1 duba arha yanzu wanda yake da miliyan 40 ka san nawa ne zakkar sa miliyan 1 miliyan 1 to haka in ka zo da kaddabobi za ka ba yawa zakkar kayan abinci idan kai noma gaba ɗaya amfanin gonanka duk abin da ka samu idan da ruwan sama ne zaka bada al-ushr 1/10 duk buhunanka da ka samu na gero ko na dawa ko na masara sai ka hade su gaba ɗaya daga kwano 300 yake farawa buhu 5 da wani abu zuwa 6 ko 7 a wasu kwanuka kwano babban kwano ba kwanan gombe ba ku kwano 80 shine kwano ɗaya mu a Kano an ce kwano kwanan kubi ne to duk wanda ya noma kwano 300 zai kai buhu 5 da wani abu zuwa 6 to zakka ta hau kansa to zai kasa amfanin sa kashi 10 sai ya bada kashi 1 yanzu in kai buhu 10 ka san nawa ne zakka ka buhu 1 duk abin da ka samu ka sashi kashi 10 ka bada 1 ka gaba ta kurawa a ciki to idan noman rani ne kan ma kai noma na rani to shi kuma rubul ushri ake bayarwa rubul ushr wannan kashi 10 zaka kasa ta kashi 4 bayan ka kasa kashi 10 ka kasa kashi 10 ɗaya kashi 1 a cikin kashi 10 sai ka kasa shi kashi 4 wannan kashi 1 shine saboda ai ka wahala ka sai man generator ka debo ruwa ka tura shanu sun wahala raƙuma sun debo to zakkarka bata kai ta damana yawa ba haka tumaki yanzu ga akuya akuyi guda 40 sai ka ce an ce a bada ɗaya guda 100 sai ka ce an ce a bada kwaya ba ta kurawa a ciki to Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ya ce manzon Allah cikin hikimar zakka da aka ce masu kuɗi su bada zakka karɓa daga cikin dukiyarsu ka tsarkake su ka wanke su duk in dai annabi ya karɓi zakka ko sa'i mai karɓan zakka ya karɓi zakka to ya tsarkake ka daga laifi ya tsarkake ka daga sabo ya tsarkake ka daga ainihin wato zunubi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a karɓi zakka saboda Allah ma cewa ya karɓa sannan kuma rashin bada zakka yana jawo asara a dukiya rashin bada zakka yana kwashi albarka a dukiya shine zaka mutum ya tara arziki ya tara dukiya baya bada zakka sai ka ji wata trailer sa ta je can ta tafi hawan mambila ta fado da kayan miliyan 100 a bayan ta kone watakila a shekarar miliyan 20 ne zai bayar yayi wa Allah ruwa yake sai Allah yayi maganin sa sai trailer sa ta ɗebi kayan miliyan 100 sai ta je ta kone idan baka share masallaci ba ka yi sharar kasuwa idan yan kasuwa suka ki bada zakka sai kaga Allah ya jarabe su Allah ya kiyaye dare ɗaya kawai ana kwanci sai kaji Allah ya saki wata gobara ta zo ta ci kayan naira miliyan 1000 ta ci kayan biliyan kaza alhali watakila zakkar kasuwan gaba ɗaya ba ta wuce miliyan 200 ba amma 'yan kasuwa sun rike suna ga suna yi wa Allah wayo ba za su ba da zakka ba idan ba ka ba da zakka Allah yana iya jarrabanka yaronka ɗaya a kasuwa sai ya zo ya kifa ka a shekarar sai ya ci maka kuɗi sama da miliyan 37 akwai attajirin da ya ce ya zo ya yi lissafi yaronsa ɗaya a kasuwa ya sace masa kuɗi ya fi miliyan 50 aka yi yaro ya bayani ya ce ba kuɗi kaga baka ba wa Allah ba wani ya zo ya karɓa ya za ka yi da shi rataye shi za ka yi daga ƙarshe sai a je gurin alƙali ya ce to Alhaji abin da za a shaida ya mai haƙuri duk wata zai rinka baka 10,000 subhanallahi mutumin da ya ci naira miliyan 50 ya ce shi 10,000 zai iya biya a wata ina jin har ka mutu da kai da matarka da jikokinka ma bai gama biyan kuɗin nan ba ɗaya ne daga cikin illolin ƙin ba da zakka da masifun da ake gamuwa da su na ƙin ba da zakka asara gobara sata ta'addanci ko kuma baka bada zakka ka rike kudin ka kai ka bayar haka kawai sai Allah ya jarabe ka da barayi masu sace mutane sai su sace ka a shekara ya kamata ka rinka bada zakkan naira miliyan 30 40 ne baka bayarwa sai barawo ya kama kai sai Alhaji bara mu sake ka ba sai ka bada miliyan 200 in baka ba za mu kashe ka haka zaka tattara da wani kamfanin ka ka sayar da wasu kadarorin ka ka sayar ka dauki miliyan 200 ka kai wa barawo an yi wannan a ƙasar nan ana nan ana kan yi amma mutane har yanzu ba su dauki izina ba rashin bada zakka bala'i ne a cikin al'umma kuma yana jawo masifa da masifu talakawa suna rayuwa da kai kana hawa mota mai tsada a anguwarsu baka taimakon su suna maka addu'a Allah ya ƙara kasuwa da albarka sai dai ka kunna katon gida ka kunna musu janareto hayaki ya dame su kai ta cin mai kyau su suna kwana da yunwa kai bulbul ƴaƴanka bulbul makocinka a motsi a bushe a kekashe kullun kana yawo a duniya kana yawon shakatawa da arzikin da Allah ya baka amma makotanka ƴan uwanka ba su samu taimakon ka ba da yawa daga cikin mutanen mu zakka ta haƙƙin Allah ta dole ma ba sa bayarwa to wanda bai bada zakka ta haƙƙin Allah ta dole ba shine zai zo ya dauki taimako ya bayar za a gina masallaci shine zai zo ya dauki taimako ya ba wani talaka shine zai biya kudin makarantar maraya shine zai biya kudin asibitin makocinsa shine zai yi kaza bai zai yi ba dan haka kin bada zakka fitina ne a cikin al'umma amma kun ji duk mai kudin da yake bada zakkarsa in Allah ya so ya yarda to za ku ga arzikinsa yana haɓaka yana yaduwa amma abin tausayi yau malam da yawa daga cikin wasu attajirai a ƙasar nan da Allah ya ba su kudi mai yawa ba sa cin zakka saboda suna ganin kudinsu ma ya fi ƙarfinsu cire mai zakka wani ya tara kudinsa ya lissafa ya ga zakkar ta kai miliyan 100 ya ce kai miliyan 100 ce kai mai damun kudina kaji ka san me yace sai yace ba ga John ba ba ga wani Arne ba tare muke kasuwanci shi Arne ina ruwansa da zakka ai baya bayarwa ba ga shi yana yi ba ba ga wani kaza kaza ba baya bayarwa za a zo ana mana wa'azi a ce wai in ba ma bada zakka wai ba albarka kai rabu da su ya mai da kudinsa wallahi bai bada zakka ba insha Allah kuma haka zai zo ya mutu mutuwar banza ya fadi ya mutu ƴaƴansa su gaje mijin mata su yafi shi more kudin dan haka abin yake yi ka gama tarawa baka taimaki wani ba baka agaza wani ba sai ka mutu sai matarka ta yi murna bayan ka mutu ta ci gado da na ƴaƴanka wani talaka ya zo ya aure ta ya rinka kwanciya a gadonka a bashi makullin motarka an raba gado ta shiga hannunsa kuma shi zai rinka sarrafa matarka yana cin daɗin da kai baka ci ba yana abin da kai baka yi ba baka gina aji ko ɗaya ba baka gina masallaci ko ɗaya ba baka taimaki talaka ko ɗaya ba baka iya ba wa wani tallafi da agaji a rayuwarsa ba sai Allah ya zo ya jarabe ka da mutuwa ba tsammani wallahi daurin aure suka tafi an je an sha wata kwana direban su ya saki hanya ya je kansa ya karye ya mutu ka mutu dan haka ku bayar da zakka ku bada haƙƙin Allah rike kuɗi ba a bada zakka yana kwashi albarka a kasuwa yana kwashi albarka a rayuwa to kenan daga cikin ma'anonin fidda zakka shine samun tsarkin zuciya da tsarkin arziki to haka idan ka zo kan aikin hajji aikin hajji yana da amfaninsa Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah yace wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa a cikin aikin hajji akwai amfani na duniya akwai amfanin lahira walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ina wannan bayani saboda mun kusa mu tafi aikin hajji zuwa babbar sallah za a tafi wallahi duk wanda Allah ya bashi iko a cikin ku ya maza ya je ya fara tanadi ya yanki kujera ya tafi wannan duniyar ba ta da tabbas albishirin da zan maka manzon Allah yana cewa man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu duk wanda yaji aikin haji bai yi fasikanci ba, bai kusanci mace ba, yayi aikin hajjin sa lafiya kalau, zai dawo gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi, ko zunubi ɗaya bai da shi. A wata riwaya yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, aikin hajji da aka yi wa Allah da'a a cikin sa bai da wani sakamako in ba gidan aljanna ba. So ake a ce maka duk wanda yaje aikin hajji idan ya dawo, in dai Allah ya karba aikin hajjin sa, to ya zama dan aljanna, mutuwa kawai ake jira ya shiga aljanna. Sai dai in ya saki daukan wani zunubin kafin ya mutu, yanzu dan Allah sai an yi ta maka wa'azi ana ja maka aya ka tafi aikin hajji, yanzu ya kamata ka rinka kyashin cewa bari ka bada wani abu na kudin kujera. A banzan bazara ma baka je aikin hajji ba, generator gidanka ma zai cinye kudin aikin hajji. Wani mota ɗaya fa da zai saya a shekarar ta isa ta biya masa aikin hajji sau uku, sau hudu, sau biyar. Mota mai tayar roba, mota mai injin fetur, motar da ba za ta iya hana shi mutuwa ba in ya zo hadari, amma bai zai je aikin hajji ba. Wai wani an masa magana ana an kai daidai baka je aikin hajji ba, ya ce kai mu za ka magana aikin hajji, ni da na je America, na je Ingila, na je Canada, na je Gabon, na je ina, ya ce duk ƙasar nan ba inda ban je ba a duniya, dan ban je maka ba kan magana. Shi ya ɗauka zuwa shakatawa ne da yawon bude ido, ibada ne aikin hajji. Kaga daga cikin amfanin aikin hajji a gare ka kai bawa, an yafe maka laifinka duka. Bayan wannan Allah ya ce la junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum, babu laifi ga wanda ya je aikin hajji dan kasuwa yayi kasuwanci aikin hajji. Yanzu ba laifi bane ka hada kayan sayarwa, ka biya kujera, kuma ka hada kayan talla ka tafi da su. Wani bawan Allah ya zo ya tambaye ni wata shekara muna aikin hajji, ya ce malam ni fa na dan yi broke wallahi. Na ce me ya faru? Ce wallahi guduri na ya kare, amma fa na iya aski. Na ce ka je ka sai makanarka da almakashinka lafiyayye, kawai in ka gama aikinka ranar da ake aski kai ta kadawa kana aski 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 aski. Ya ce ya halatta warai kuwa, dan mutum ya je ya yi sana'a ya nemi kuɗi yana aikin hajji ba laifi. Ka je kin dafa tuwo ba laifi, kin kai abinci ba laifi, ka sari kaya a can kana sayarwa ka ci riba ba laifi. Ita ce ibadar da Allah ya halatta mutum ya yi saye da sayarwa a cikinta. Ka san me hikima? Saboda Allah ya san kun baro garurrukanku, kun kashe kuɗi ko kun kashe wa dabbarku kuɗin abinci, da haka sai Allah ya ce ku nemi ainihin kuɗi, ku fanshe kuɗin motarku da kuɗin jirginku da kuɗin dabbobin da kuka hau, ba laifi ba ne. Yanzu nan ba amfanin ɗan adam a jiki? Akwai amfanin shi. Akwai wanda in ya je aikin hajji ma fa sai dai ya ci riba wallahi. Ga yafiyar zunubi, ga kusanci da Allah, ga ka ɗabbaka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka wanda Allah ya bashi a cikinku, to ya ƙoƙari ya je aikin hajji. A je maza a biya, akwai bankin Jaiz Bank, suna buɗe wa mutum asusu. Akwai shi a nan Gombe, akwai shi a Kano, akwai a Abuja, akwai a Kaduna, akwai a ina ne, banki ne na musulunci. Suna buɗe wa mutum musulmi asusu a iya tsawon shekara, kawai wannan asusun account ɗin na tara kuɗin aikin hajjin. Duk abin da ka samu ka jefa, duk abin da ka samu ka jefa. Kuma idan lokacin aikin hajjin ya zo, za su taimaka maka wajen neman kujera ka samu. To kaga wannan ai an ba wa mutum sauki ne da zai tattali don ya samu ya sauke farar. To sai mu dawo kan azuminmu da muke magana a kai. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Daga cikin manufar yin azumi, an ce kai azumi ne don ka samu tsoron Allah. Daman sallah ma ba don ka samu tsoron Allah ba ne? Daman zakka ma don ka samu tsoron Allah ne? Ƙarshen mai azumi abinda zai samu riba da shi shine na imani zai samu tsoron Allah. ni da ku duk kun yadda cewa lalle a azumi ana tsoron Allah. Zaka ga sata ta ragu a garin nan, masu shan wiwi a bakin titi yanzu zaka ga kane me suka rasa, masu yawo da ƴan mata suna zina zaka ga sun takaita, ƴan mata shedanu da suke shedanci ba lokacin azumi ba, yanzu sai ka ce babu su a kaltango gaba daya. Suna ina shedanu kansu, shedanu da suke sa mutane shedanci. Annabin rahama yake cewa in azumin Ramadana ya shigo, Allah sawa yake mala'iku su daddaure shedanu masu taurin kai wanda suke halakar da mutane suke sa sabon Allah. Da azumi ne dan a nuna ma ana samun tsoron Allah, zaka ga ana cika masallaci, zaka an cika masallaci a subayi fam, saboda an samu tsoron Allah. Ashe kin cin abincin nan zaman nan da yunwa yana da tasiri wajen ƙara maka kusanci da Allah. Kaga ashe ba yunwar banza bace, wala Allah da baka azumin da baka je kai jam'i ba, da wahala mai azumi kaga yayi wasa da jam'i. Yanzu dukkan ku nan gaba daya kowa kokari yake yi yaga ya samu jam'i, saboda da azumi ne. Shine la'allakum tattaquna, dan ku samu tsoron Allah, dan ku samu takawa. Annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi, man sama ramadana imanan wati saban, hadisi sahihi, duk wanda yayi ramadan mai imani yana mai neman lada, ya yadda kuma yayi azumin ne, ya ki ci ya ki sha saboda yana neman lada. Yanzu nan ni da nake zaune a gaban ku, ishiruwa nake ji, baki na ya bushe, ina so in sha ruwan sanyi amma bazan sha ba, na yadda na wahal da jikina dan in samu gabara. Idan ina neman duniya ma ai ina iya matsa kaina in nemi duniya, nawa ne daga cikin ku kuke takure kanku dan ku nemi duniya? Dan me bazan takura wa kaina dan in nemi lahira ba? To duk wanda yayi azumin Ramadana yana mai imani da neman lada, duk zunubin da ya aikata an yafe mai gaba ɗaya, inji manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Kaji mallam, ƙarshe dai ranar Idi, insha Allah in Allah ya karba kawai zaka je Idin ka ba laifi a kanka. Idan ma bai karbi na azumin ba, tarawihin nan da kake wasa da ita, wannan ashan, wannan tahajjud da baka so baka yi, ko a gida ko a masallaci baka yi. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana, duk wanda ya tsayuwar ramadana imanan, yana mai imani, wace saban da neman lada, shi ma tsayuwar kawai, sallar kawai, an yafe ma zunubinka. Duk wanda ya asham a cike, ya hada ya tahajjudi a cike, in Allah ya so ya yadda matukar Allah ya karbi sallarsa, mallam bai da zunubi. Mallam me kake nema sama da wannan mai? Kai mallam, addinin musulunci yayi riba ce, musulunci wallahi mallam ba wani addinin da zai maka wannan garabasar. Annabi yace kai man qama lailatul qadri imanan wahtisaba, wanda ya tsaya a daren lailatul qadri, sallan nan ta dare ta tahajjud da ake yi daga karfe 1 zuwa karfe 3 da rabi an tashi, duk wanda yayi ko a gida ko a masallaci, in dai a goman ƙarshen nan ka dace kai tsayuwar dare kai addu'a, duk zunubin da ka aikata an yafe ma. Kai manzon Allah ya faɗa addu'a a wannan dare karɓaɓɓiya ce, wanda duk yake da wata buƙata da yake so yayi ya faɗa wa Allah, ka shirya ka dirje daren lailatul qadr, ka ga ya Allah ka ga biyan buƙata bayan sallah. Mallam garabasar da take cikin azumi sirrin ba zai lissafu ba. Yanzu bude baki din nan da ake yi, Annabin rahama yake cewa duk mutumin da ya zo bude baki a cikin ku ya daga hannu, Allah ba ni, Allah kiyaye ni, Allah rabani da kaza, a daidai lokacin shan ruwan nan, Annabi ya ce duk addu'ar da aka yi ta lokacin bude baki ba a juyar da ita, Allah baya barin mala'iku su juyar da ita cewa yake a karba. Mallan duba garabasa, haka lokacin sahur, wa bil ashari hum yastaghfirun, duk mutumin da ya tashi a daidai lokacin sahur, ana bacci a sahur, ka daga hannu ka roki Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yana karban addu'a, yana karban istighfari a daidai lokacin sahur. Musulmi me kuke nema ne wai falala wai sama da wannan? Amma wallahi ranka dai a cikin musulmi akwai wanda ba sa azumi. Kwanan nan wani dan uwa yake gaya mini, yace ya fita wani wuri filin wani kwallo haka, kawai sai je ga yaran musamari musulmi da robar su ta ruwa da gyada da rake suna ci da la'asar. Mallan da yawa akwai wanda za ga ba su azumi ko damuwa ba su yi ba, duk wannan garabatar sun hakura da ita. Yanzu a birane a wasu kasuwanni akwai mata masu sai da abinci, suka ce ciniki muke yi kamar ba azumi ba. Za ta tuka tuwanta da shinkafanta, wallahi akwai musulmin da zai zo ba wai matafiyi ba, zai ce haji ya zuba mu abinci ya dan sauke labule ya gyare shi ya gaba. Ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, me zaka ce wa Allah ranar da ka kwanta? Ba uzuri. Ga wata ɗabi'a da muke da ita, yarinya budurwa balagaggiya tana haila tana al'ada, sai ka gabata azumi ta fito waje tana cin gyada, wallahi duk yarinyar da ta fara al'ada azumi ya zama dole a kanta. Kun san yaushe mata suke fara al'ada? Inda zaman lafiya da kwanciyar hankali, daga shekara tara yarinya tana iya fara al'ada a gidansu, shekara tara, musamman 'ya'yan birni da suke cikin wadata da rufin asiri da yalwa. Yarinya in tana cin mai kyau, tana shan mai kyau, ba ta aikin wahala, ba surfe, ba roro, ba tafiyar kafa, ba wani abu, nan da nan take balaga da wuri. To da darar ku yarinya ta fara al'ada, wallahi azumi ya zama dole a kanta. Ko mun karancin shekarunta, ko bata kai shekara goma ba. To yanzu akwai yara 'yan mata balagaggu shekara 17-18, wallahi za su je makaranta ba al'ada take ba, amma ba ta azumi ba kuma abin da ya dame ta. Ina iyayensu? Ba kwa zuwa makaranta ne? Ba kwa sauraron malamai ne? Ba a jin wa'azi ne? Yanzu wannan falalar ko dan na yi azumi ma na zo buɗe baki na yi addu'a Allah ya karba zan yi sakaci ne? Yanzu daren Lailatul Qadri da aka ce mu neme shi, Annabi fa sallallahu alaihi wasallam in goman karshe ta yi komai ma dakatar da shi yake, masallaci yake tarewa gaba daya, da ranar da daddare kawai yana masallaci kawai. Idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa jadda wa jadda. In goman karshe ta shigo, Annabi yana daure ugunsa tighten belt ya shada mara, kuma shi da kansa yake bi yana tayar da matansa ko iyalinsa, ya ce a tashi ga uwa uba shiga itikafi. Kaf kwanakin nan Annabi a cikin masallaci yake, gaba ɗaya abokin zamansa masallaci. Kai ko yanzu baka komai, ba abin da kake yi, ka samu dama za ka iya karɓan hutu a wajen aikinka, ga masallaci Allah ya baka masha Allah kamar a Madina, amma ba za ka iya zaman itikafi ba. Zaman addu'a wa kai, zaman addu'a wa ƙasa, zaman ibada, zaman kusantar Allah, zaman samun rahama, duk inda masallaci yake Allah yana saukar da albarka. Albarkar kawai da take sauka a cikin masallaci kullum, kai ba za ka yi sha'awar ka je ka samu ba. To wannan a iya azumi kawai da mutum zai iya samu a cikin ainihin kutiba alaikumus siyam, Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta wa wanda suka gabace ku. Ashe ita shi azumi ba ibada ne da mu kadai muka fara ba, wasu sun yi, in ma ba ku yi ba ku wannan al'umma, Allah yana da wasu da sun riga sun yi. Manzon Allah sai da ya azumi guda tara da Allah ya farlanta masa azumi tara, yayi ma'ana azumin shekara tara, bango tu bango yake kaiwa. Kar ka ga addu'ar da Annabi yake yin azumi ya shiga. Azumi akwai albarka da alheri. Yanzu ƙasashe, na kira wani nake magana da shi a ƙasashen Larabawa nan, sai ce malam ai munan da Ramadan tana shiga, duk musulmi masu shaguna, masu kayan sana'a, dan neman samun albarka da alherin da ke saukowa daga sama a watan Ramadana duk sun rage kayan fusu. Nace tab mu ko Najeriya yanzu masu ɗan kasuwa suke boye siga, yanzu suke ƙara kuɗin siga, saboda me? Saboda musulmi talaka zai buƙaci sigan da zai sha koko da kunu ya sha farau farau. Dan haka shi musulmi na wannan zamani abinda yake burge shi ya takura dan uwansa ya samu kuɗin kashewa. Ka matsa dan uwanka ka samu kuɗin da zaka gina gida, ka matsa dan uwanka ka samu kuɗin da zaka sayi mota mai tsada, ka matsa dan uwanka ka samu riba mai yawa da zaka saka kaya mai tsada. Wai wannan wai shine burgewa. Me yasa ƴan kasuwa mu ba maganin Ramadan Karim, Ramadan Karim, Allah mai karamci, Ramadan mai karamci, ba za ku rage ba? Kayan da kake sayar da shi 5,000 ba za ka mai da shi 4,800, 4,500 ba? Kuma a hakan ma ka ci riba baka faɗi ba? Wai musulmi wai sai Ramadan ya zo a ƙara kuɗin shinkafa, a ƙara kuɗin taliya, a ƙara kuɗin siga? Ina irin ɗan fasta kalak ɗin nan da ake sha, ɗan faro faro da ake haɗawa ɗan abu nan? Wallahi in ka je shago sai ka ji an ninka kuɗin sa an ƙara shi. Mai kayan miya ya ƙara, oh yanzu azumi ne, al'amuran wahala suke. Haba kai malam, haba malam. Mai kayan miya sai ya ƙara. Mai injin markaɗe fa, injin markaɗe, injin markaɗe, wai shi ma sai ya ƙara kuɗi. Wai saboda ana yawan kawo markaɗen wake, ana yawan kawo markaɗen tattasai da tumatir, wai sai ya ƙara kuɗi. Hadihi al'umma, wace irin al'umma ce nan da bata da tausayi? Mai mashin fa, mai babur, mai acaɓa fa, wai in magariba ta yi, wai akwai fasinjoji da yawa, ina ne za ka yi wuri kaza? 50 fa ake wa, sai ce 100 ne, in za ka hau ka hambara ka hau bani guri. Halin mu bai da kyau. Wai mai wannan halin shi zai zo yana zagi, wai shugaba ya zalunce shi, wai wani zalimi ne? Ga zaluman ne suna da yawa. Yanzu wannan rahamar da Allah yake mana, mu ba za mu yi wa 'yan uwanmu ba? Malam ƙasashe da yawa yanzu ka je Saudiya ɗin nan, ka je Misra, ka je ina ne, duk shagunan su malam sun saka bana Ramadan Karim, wani sai ce 50% discount Ramadan Karim, 30% discount Ramadan Karim, 20% discount. Kai wallahi akwai wanda in aka gama cin Ramadan ɗin ƙarshe dab da kwanakin sallah kyauta suke raba wasu kayan. Yace ya gama cin ribar da zai ci, kawai bari ya baya bayan Allah ya ci ribar goman ƙarshe. Ni da kai ba, a'a. A yayin da ɗan talaka yana neman wake da zai je ya toye ƙosai ya gagare shi, yanzu mai ƙosanmu mace mai sai da ƙosai za ta zo ta ana mata layin ƙosai, wallahi sai ta rage yawan girman ƙosan. Wai saboda tana ciniki, tana ɗan sa ɗan cikin cokali, sai ka tana kyasfas 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 tana zuba shi. Ƙosai yanzu in ka sai ƙosai, wallahi ƙosan naira 100 in kai wasa ka ɓata rai, in ka tukwikushe ya sha hannaka za ka tura shi ya tafi. Ƙosan naira 10 naira 20 Allah in ka ɓata rai ka matse shi sai ka sa shi a hanci. Wai saboda me? Jaraba da masifa. An yi tsadar wake 40,000 da wani abu, mun yadda ya yi tsada, kun rage cokalin ƙosai. Yau kuma mata masu ƙosai da ku muke. To amma lokacin da wake ya zama 20,000, 25,000 ba, yaya ba mu ga an ƙara girman cokali ba? To ɗan Najeriya duk abin da ya ɗaga masa farashi, ko da duniya ta sauke shi, to shi fa baya saukewa. Misali, ku yi haƙuri, bari in zo kan mahauta, ku yi haƙuri, haka wa'azi yake, Ramadan Karim, ko? Karamci muke so. Kowa ya yadda a Najeriya dabba farashinta ya karye. Sani yadda ake sayanta naira 250,000, yau in ka je kasuwa za ka iya samunta a naira 130,000 da 40,000, 100,000 ta zabce. Wani ya kira ni ya ce, malam kana sayan shanu a sallah, ga gara ƙasa a ƙauyenmu, ga bujimin da muka saya bara 300,000, yau ga shi a 170,000. Na ce wayo, ba cash, no cash. to kai transfer a sayar mashi a 200 malan dabba ta karye masara ta sauka wake ya sauka amma dan Allah ku bi tuku bar mutanen mu a kasuwanni ku ga sun kare girman tsire naman miyan da kake zuwa ka saya na 500 a barar kama a gidanka sun kare yawa wasu kara ba to wai sai dan Najeriya ya ce wai yana son sauki wai yana son wai Allah ya bace wai shugaba wai mai tausayi kai ma baka da tausayi baka da jin kai gaskiya ne kama ta kunu yi walla alaikum sai dai mu bude baki mu zage wani mu la'anci wani amma mu ya mu in mun samu sai mun kashe junan mu ba tausayi ba jin kai akuya fa yanzu rago wani yaro ya ce min ka wayyo ai mutun da yana da kudi da ya sayi raguna yanzu nace ya haka yace ga tsara bara ba a kasuwa amma ma uci zai je ya siya wallahi idan yazo malam bai zai kara ba kuma cikin manufofin da ita gwamnati ta rike kudin ai akwai wannan manufan na kaya ya karye dan talaka ya samu sauki amma kayan ya karye amma talaka yana cikin wahala saboda shi dan uwansa talakan bai da jin kai ku gyara halinku albarkacin watan ramadan mu kyautata alaka mu da ubangiji tabaraka wa taala dan haka duk wanda yake yin azumi ana fatan ya kai manzilatu taqwa ya kai matsayi na tsoron Allah kuma ya rinka fi'ilul ma'mur wa tarki al mahzur ya rinka aikata abinda aka ce yayi kuma duk abinda aka hane shi ya hano mai azumi ana so ya zama yana da wannan sifa was sabri alal maqdur ya zama yana hakuri da abinda Allah ya kaddara mana azumi yana koya maka training din juriya ya salamu ba ka jure da yunwa ba ba ka daure tunda asuba da ka sha ruwa kana ganin ruwa ba ka iya sha ba da zaka shiga ban daki tsoron Allah sai ya hana ka sha ba na manta muna yara da can in azumi yayi zafi yayi zafi sai mutun ya ce zan kama ruwa sai cika buta da ruwa in ya shiga ban daki ya tsarki sauran ruwan butan sai ya aika shi yaro kenan dandanan takawar bai same ta ba to amma kai yanzu zaka shiga ban daki da ruwa a dakin ka ba kowa da ruwa amma ba za ka sha ba kenan an koya maka me juyewa a juriya kana da dauriya baka da ainihin wato ragwanci to tunda an koya maka wannan juriya to Allah yana nufin ka kori jurewa yunwa koda nan gaba Allah ya jarabe ka da talauci a rayuwarka kaga dai duk talaucin da muke ciki alhamdulillah Allah bai jarabe mu a ce wai akwai wani talakan da zai yi wata guda tuntuka safa har dare ba abin da zai ci ba dole ya samu ko gida ya samu a bakin titi ya ci to amfanin azumi shine a koya maka juriya ana kai soja gidan training da exercise da motsa jiki dan jikin sa ya saba dan sanda yana zuwa ya motsa jiki yayi course dan ya saba ko abun gudu ya zo ya saba to kai ma an ce kai azumi ne dan ka saba da jurewa yunwa ko da rayuwa ta canja maka talauci kar ka tsorata kada ya dame ka sannan ana nuna maka ashe da zaka iya zama baka ci abinci ba daga safe zuwa dare ashe zaka iya rayuwa ba za ka mutu ba to koda tsautsayi ya sa rayuwa ta juya ba abin da za a ci kar a zo a yi ta zage-zage ana neman haram bayan wannan matsi da kunci da rashin abin da za a ci da rashin abin da za a sha ko kuma gashi ba za a sha ba shi ma yana nuna mana duk wanda Allah ya jarabe shi a wannan rayuwa ya zama mai karamin abin hannu to ga azumi nan ka koya ka iya kamar yadda ka jure wa wata guda baka ci abinci ba to kai hakuri da karamin albashin da Allah ya jarabe ka da shi yi hakuri da karamar kasuwa da Allah ya jarabe ka da shi wai yau jama'a idan ba mu koyi hakuri ba wai ina za mu je wani dan kasuwa ne yana kasa kaya wani dalibi ya ce min wallahi malam akwai dan kasuwan da kullun in ya shiga kasuwa sai ya yi cinikin naira miliyan 15 kullun ne wannan kanana ne fa a cikin yan kasuwa ciniki kawai na miliyan 15 akwai wanda kuma in ya je 15,000 yake yana murna to ina mai alfowa ina mai sai da allura ina mai sai da kanwa ina mai sai da data mai wheelbarrow talaka mai wheelbarrow yana tura data gaba ɗaya datar ba ta wuce ta 1,500 ba ina wanda yake yawo gaba ɗaya goro ne goro yake sayarwa duka goron bai wuce na 2,000 ba shine kuma jarin kuma ba maki yana da mata biyu. Yanzu wannan in bai hakuri ba ya zai sai kashe kansa, sai kama sata, sai kama fashi da makami. Malam kowa Allah ya yanka masa ya zai iya rayuwa. Daga cikin manufar azumi ana so a koya maka jurewa rayuwa, ka daure. Shi yasa Allah ya ce a shekara bari a dawo da ku hayyacinku. Kunci, kunsha, kunci, kunsha, kunci, kunsha, kunci, kunsha. A cikinku masu saurare na ‘yan uwa, ma mamaki wani wallahi tun daga azumin bara bai sake yin wani azumi na nafila ba sai wannan azumin da ya kama. Kuma ba wanda zai tambaye shi me yasa. Kuma ba wanda, ba wani malamin da isa ya ce da shi bai yi ba. Shi kawai daman azumi in ba na farilla ba shi ma dan dole ne da bare yi ba. To daga cikin manufofin azumi ana so a nuna maka dauriya da juriya, kuma yakan sa bawa ya zama mai fahimta, ya gane me Allah yake nufi, kuma yakan sa wa bawa farin ciki. Sannan kuma azumi Allah ya ce ai azumi ne dan ka karye shedan. Kamar ya karye shedan, daman an ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, shedan maki ne gare ku, ku rike shi a matsayin maki. Kana ganin abun sha'awa da azumi an hana ka, shedan ne din yake kawo sha'awa. Hirar da kake da matan banza a waya dole ka daina saboda azumi. Hotunan banza da na batsa da kake gani a wayarka ba za ka yi ba saboda azumi, kaga ka karye shedan. Kariya da kake yi ba za ka yi ba dan azumi, saboda annabi ya ce da kariya da shaidar zur, da kariya da shaidar zur suna karya azumi. Ka ji da kyau, da kariya da shaidar zur suna karya azumi. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi, duk wanda bai daina shaidar zur ba, bai daina kariya ba, bai daina aiki da shaidar zur ba, ba a san ba hawa ba sauka ba ka sani ba, kawai a zo a neme ka shaida ka ce ai an yi kaza. Falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu, Allah bai da buƙatar wannan mutumin ya daina ci ya daina sha. Ka je ka ci gaba da cinka da shanka, in dai ba za ka daina ƙarya da shaidar zur kana azumi ba. Duba yakin shedan, duba faɗa da shedan, duk ana koya maka wani training ne na musamman. Sannan yana daga cikin manufofin shi wannan azumi ya koya maka wato abubuwa guda biyu. Aka ce al-imani nisfani, nisfun sabrun wa nisfun shukrun. Imani abu ne guda biyu, rabin imani haƙuri, rabin imani kuma godewa Allah. To duk a cikin azumi wato akwai haƙuri akwai kuma imani. Idan ka yi azumi an koya maka haƙuri, idan ka yi azumi an koya maka ɗa'a da godewa Allah tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah ya ce as-sawmu junna, azumi garkuwa ne kuma satr ne wa mani'a yamna'u sahibahu min al-ma'asi. Daga cikin manufofin yin azumi da aka ce ku yi dan hana ku saban Allah. Fataken dare mabarnata, yanzu wani Allah ya shirye shi inda ba dan azumi ba, duk inda ya sati ɗaya, sati biyu, kwana ɗaya, biyu, sai ya je ya yi barna ya yi zina. Wani yanzu da ba dan azumi ba, duk inda ya ɗan kwanaki sai ya sha giya, yana musulmi kuma yana shan giya. Amma yanzu albarkacin azumi giyar ma ta yi ƙasa. To kaga ashe azumin ya koya masa tsoron Allah. Azumi yana rage sha'awa. Idan mutum ya ci ya ƙoshi dam, shine sha'awar sa take ƙaruwa. Da haka annabi ya ce wanda bai da aure a cikinku fa alaihi bisawm, ya mashar shabab, annabi ya ga matasa ya ce ya matasa ku je ku yi aure. Wanda bai da aure, in bai da ikon aure to ya rike azumi kurum, kai ta azumi ka sha ka huta, ka sha ka huta, saboda shi wannan azumi wani garkuwa ne. Wallahi mai yawan azumi ba ruwansa da wata mace, wai dan ta yi kwalliya ta wuce a gabansa ba abin da ya dame shi, saboda jikin naka ya saba ya haɗe. Amma in ka ga mutum yana sha'awa to a ƙoshe yake, yanzu ka ji yadda kake jin yunwan nan yanzu bakin ka a bushe cikin ka a dakale da za a kawo maka wani abu na sha'awa na zina ba za ka kai sha'awa ba to wai ana so a koya mana ina ma da za mu rinka yakar shedan muna fin karfin zuciyar mu da irin wannan ibada ta azumi sannan azumi yana suturce mutun daga zunubi ya dallakar da shi daga wutar jahannama gabaki daya wasawmu junna fa idza kana sawmu yawm ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal fa idza sabahu ahad falyaqul inni sa'imun ko inni mar'un sa'imun ko zagin ka wani yayi azumi yana koya maka hakuri da juriya da fada kar kai fada in wani ya zage ka kace a ni azumi nake ai mai azumi baya fada zagi haka annabi yace fa idza sabahu ahad in wani ya zage ka ga ya masa cewa kai fa azumi kake yi to ashe duk wanda yake so ya zauna lafiya da mutane ya rinka yin azumi ko na farilla ko na nafila kuma duk characteristics nasu ɗaya ne kuma amfanin su guda ne wakiya Allah ya masa rahama yake cewa da Allah ya ce mana kulu washrabu hani'an bima kuntum kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya a cikin suratul haqqa yace ai ana nufin yi ayyamus siyami kwanakin da kuke azumi ne idan kuka bar ci da rana kuka bar sha da rana to in kuka yi magariba ko isha'i ku ci ku more saboda abin da ya wuce na kwanaki na yinin da baku ci ba baku sha ba ashe wannan yana nuna mana in an tsare mu an hana mu mu ci an hana mu mu sha to kuma an ba mu dama duk inda magariba ta yi to muna dawo shi yasa manzo Allah yake cewa shi fa mai azumi yana da farin ciki guda biyu lisaimi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki lokacin da zai bude baki malam duk duniya an tabbatar duk wanda yazo zai sha ruwa yana bude baki akwai wani farin ciki ko yaya a cikin zuciyarsa ko ba komai farin cikin kosan da ka gani a soye kana murna ko ba komai farin cikin ruwan sanyi da ka gani mai kyau kaga yanzu zaka kai shi ko ba komai dan abin sha'awa da matarka ta maka wannan farin cikin baka so ka rinka samun sa kullun kai so kake ka rinka rayuwa cikin bakin ciki da bacin rai yace to uwa uba kuma wa farhatun inda liqa'i rabbih farin ciki lokacin da zai gamu da ubangijinsa malam duk wani mai azumi in ya hadu da Allah ranar tashin alkiyama wallahi da farin ciki zai gamu da Allah amma mai yin azumi to yanzu ya kamata samari mu rinka zama ba a azumi ko mutum ya je da girman sa yana kare azumi wata mata tana cewa kai fatawa take malam ni mijina da Ramadana da ranar Allah sai ya taho daga kasuwa sai ya zo ya neme ni sai ya karya mun azumi ta ce malam ba zan iya irga azumi nawa ya karya mun ba nayi ya daina kuma da shi muke suhur da shi muke dauka kuma zai zo cikin yara bayi da kunya yayi bude baki ka duba rashin tsoron Allah kaga wannan ya ayyuhal ladzina amanu ma bata kai shi ba gaba daya bai same ta ba yanzu ya za a yi nace ki hada kayanki gaba daya ki halacceccen yaji ki tafi gidan ubanki ki azumi in an gama ki dawo bai zai zo yana gadan miki da kafara ba to akwai wani wanda aka samu shi kan matansa mahudu shi kullun sai ya lalata musu azumi suka kai kara suka ce to ba su gane mutumin nan ba baya bari su yi azumi duka matansa ya bata azuminsu shine wani malami ya ce abinda za a yi a kama shi a kai shi kurkuku a daure shi da azumi a ce a can zai yi azumi shine maganinsa ku kai masa abincinsa can in ya zama babu matan shi kenan bayan sallah a dawo da shi kan banza mara kirki sai ka ce doki ko jaki haba duka waɗannan wasu samfurs ne na rashin tsoron Allah da waɗanda suke cin abinci a tsakiyar musulmi ba kunya ba tsoron Allah wai mutum ya nuna wai shi tsagera ne a kasuwa a dandali sai ka ga ya ɗauki rake yana sha kai azumi kake yi ne yana izgilanci saboda ba hukuma da za ta hana shi, ba wata hizbar da za ta ja masa kunne, ba wata gwamnatin da za ta ce me yasa zai ci abinci da rana, kuma yana musulmi. To ko mace ce mai al'ada da take da uzuri ko marar lafiya da yake yana kwance, ba ba shi dama ya rinka cin abinci a gaban kowa da kowa ba, wannan keta alfarmar watan Ramadana ne. Amma ya leta daga cikin mutanenmu suna da wannan sakaci. Daga ƙarshe ya ku yan uwana, saboda yanayi na lokaci, shi azumi alheri ne gaba ɗaya, kuma azumi albarka ne. Ku yi ƙoƙari ku ci moriyar wannan azumi da manzon Allah ya ce duk mutumin da ya yi azumin nan da kyakkyawan niyya da imani, Allah sai ya yafe mai zunubansa. Kowa a cikinmu ya dage ya ga cewa zai yi abin da Allah zai yafe masa zunubinsa. Ya Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka sa aljanna ce makomarmu. Wannan shine a takaice dan tsaraba da na so na kawo muku a wannan gajeren lokaci da yake da alaka da azumi. Allah ya albarkaci wannan gari na Kaltingo, kuma Allah ya zaunar da mu lafiya mai martaba mai Kaltingo. Muna maka godiya da ka girmama mu, Allah ya girmama ka, Allah ya ƙara maka lafiya ya maka tukuici da gidan aljanna. Ya Allah ya ji kan iyaye ya ji kan magabata, yanda ka mutunta mu Allah ya mutunta ka, yanda ka kimanta mu Allah ya kimanta ka. Allah ya sa ka zama jagora a wannan jiha na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma duk alherin da Allah zai saukar a wannan gari ya saukar da shi da yawa da yawa. Duk wata fitina kuma Allah ya kare, ya kare ka, ya kare al'ummarka, ya zaunar da mu lafiya, ya sa mu cika da imani. Wa bihadha alqadri kifaya, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.